Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 23 ga watan Disamba shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alfar Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba ya kun makiri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labaran za mu kawo muku ƙarshen hirar da muka faro da Farfesa Bobe da Maiwa wanda ya mana fashin baki akan batun tsaron yankin Sahel wanda ke ƙara tabarbarewa cikin wannan lokacin. Bayan haka Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin wato da rashin tayi. Muna kuma dauke da sakonni da kuka aika mana ta wayan tarho amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan hantsi. Prime Minister India Narendra Modi ya maida martanin kariya akan dawar masu sukar sabuwar dokar zama dan kasa da suke zargin nuna wariya ne ga musulmai a wani gangami a New Delhi a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga a kasar. Modi yana jawabi ne a taron kaddamar da yakin neman zaben jam'iyyarsa ta BJM na zaben majalisar dokoki da za a gudanar a watan Fabrairu. Yayin da kai tsaye dauko zancen dokar mai cike da cece kuce fiye da mutane 20 ne suka rasa rayukansu a fadin kasar a rangama da yan sanda tun sa'ad majalisar dokoki ta zartar da dokar mai cike da wariya da nuna bambanci a farkon wannan watan. Dokar za ta ba da dama ga mabiya addinin Hindu da Kiristoci da ma wasu addinai marasa rinjaye da suka shiga kasar a haramce da su kasance yan kasa idan har za su iya tabbatar da cewa an gallaza musu akan bambanci addini a kasashen da ke da rinjayen musulmai kamar Bangladesh, Pakistan da Afghanistan. To sai dai sabuwar dokar bata hada da musulmai ba. Dubban yan kasar Iraki ne suka mamaye tituna a jiya Lahadi kafin wa'adin karfe 12 na dare na bayar da sanarwar nada sabon Prime Minister na rikon kwariya. Zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati ta karaɗe birnin Bagadaza da yankin kudu mai wato da yankin kudu mai rinjayen mabiya akidar shi a tun a watan Oktoba inda suke bore akan cin hanci da rashawa da rashin ayyukan kyautata rayuwar al'umma da kuma rashin ayyukan yi. Masu zanga-zangar sun buƙaci a kai ƙarshen tsarin siyasar ƙasar da suka ce an tilasta musu a kai bayan mamayar ƙasar Amurka a shekara ta 2003. Prime Minister Adil Abdul Mahdi ya yi murabus a ranar Juma'a. To sai dai shugaban ƙasa Barham Saleh da 'yan majalisa sun kasa cimma wa'adin da aka shatawa na nada sabon Prime Minister. Mahdi da gwamnatinsa sun yi matsayar ci gaba a matsayin rikon kwariya kafin amincewa da sabon Prime Minister. To amma kuma murabus din na Mahdi ya kasa gamsar da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati waɗanda suka ce sabon Prime Minister kadai bai isa ba har sai an yi garambawar ga dokacin tsarin siyasar da suka kira gurbatacce maras alkibla da baya ta buka bin a zo a gani wajen inganta rayuwar 'yan Iraki duk kuwa da arzikin da kasar take da shi. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An rufe rumfunan zaɓe a ƙasar Kuroshiya da yammacin jiya Lahadi bayan kammala zaɓen shugaban ƙasa da ba wani ɗan takara da ake zaton ya lashe shi kai tsaye. Masu shiri akan lamuran siyasa na hasashen za a gudanar da zaɓen wato zaɓen ya da kanin wani nan da makonni biyu. Duk da yake bayan rufe rumfunan zaɓen sakamakon na nuna tsohon Prime Minister Zoran Milanovic shi ne ke kan gaba da rata kalilan. Milanovic na kalubalantar shugaba Kolinda Grabar Kitarovic mai neman tazarci da kuma shahararren mawaki Miroslav Skoro. Milanovic ya lashe kashi 29.5 na yawan ƙuri'u. Grabar Kitarovic ne ke bin sa da kashi 26.3 yayin da Skoro yake da kashi 24.1 a sakamakon farko bayan rufe rumfunan zaɓe da aka bayyana a gidan talabijin na ƙasar. Shugaba mai neman tazarci Grabar Kitarovic ta bayyana kanta a matsayin shugaba mai son talakawa to amma ya adawarta da sukan lamirinta da cewa tana kokarin jan hankalin jama'a ne kawai da ra'ayin 'yan mazan jiya. A ƙarshe ƙasar Sudan za ta buɗe bincike a kan laifukan da jami'an gwamnati hanɓararren shugaba Umar al-Bashir suka aikata a yankin Darfur a cewar babban mai gabatar da ƙara na ƙasar. rikici tsakanin dakarun gwamnati da ƴan tawayen kabilu marasa rinjaye ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 300,000 yayin da kuma ya daidaita wasu miliyan 2,500. Mukaddamar da bincike akan laifukan da aka aikata daga shekara ta 2003 inji jami'an gabatar da kara Tigelsir al-Haber da isar sa Khartoum bayan wani balaguro a hadaddiyar daular Larabawa ya kara da cewa waɗannan sun kunshi zarge-zargen da ake yi wa jami'an tsohuwar gwamnati da ke kusa da Al-Bashir wanda kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta nema bisa hannun da yake da shi a rikicin na Darfur. Kotun ta bayar da sammacin kame tsohon shugaban a shekara ta 2009 da 2010 akan tuhumar kisan kiyashi da laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama, to amma ba a sami kai Bashir Shelkutar kotun da ke birnin Hague ba.
Murtala Faruk Sanyi na ke da aka saurara da labaran duniya a nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. A shirinmu na safe ne muka faro tattaunawa da Farfesa Bube na mai wadan asalin Niger, malami kuma a Jami'ar Diop na kasar Senegal, akan yadda sha'anin tsaro ke kare taɓarɓarewa a kasashen yankin Sahel, lamarin da ya tilasta shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya kai wani rangadi a kasashen Ivory Coast da Niger, inda aka kashe sojojin kasar 71 a kwanakin baya. Farfesa Namaiwa ya ce wato Faransa tana munafurci a wannan yaki da ake yi da ƴan ta'adda a kasashen Sahel, ga dai bayanan nashi.
Yau kasar Faransa da sauran kasashe wanda ke nan a cikin kasashen namu suna da hali wanda in suna so su ida da waɗannan ƴan ta'addan ga jiragen sama, ga waɗannan kayan yaki na ƙasa, ga kayan leƙon asiri. Malami, yaushe ne za a ce mini kamar tawagar yaƙi, rundunar yaƙi ta ƴan ta'adda suna bisa mashin-mashin su taso har wajen su 500 har su zo su kai hari a wata bataliya ta ƙasar Niger, a ce wa'annan abin da akwai cikin ƙasar Niger ba su gane su ba kuma ba su gaya mana su za mu ba da lauje cikin na.
To amma su ita Faransa ta ce kasashen ba su ba ta haɗin kan da ya kamata, har ma wannan Macron da ya kai ziyara jiya a ƙasar Niger ya ce akwai buƙatun kasashen su ba su haɗin kan, kila abin da ke sa ba sa iya wannan daƙile harin kenan.
Malanka yahe ni, yaushe ne mutane sun ka fara nuna yatsa bisa kan ƙasar Faransa, wato wannan ƴan kwanakin ne. To ai abin da ya sa mutane suke nuna yatsa ga ƙasar Faransa shine cewa da tana nan da mutane ba sa cewa komi, suna zaune ake zuwa a kawo mana hari, suna zaune ake zuwa cikin garuruwan mu ana yanke hakimai, suna zaune ake zuwa ana kama mutane ana zuwa ana kariya da su, amma muddin ya zamanto an ka kama nasu daya sun san irin hanyar da suke biya su je su kwato shi, amma muddin ya zamanto mu ne wato sai su kawo ido su rufe bisa kan hakan. Wato bugu da ƙari dai abinda nake so mutane su gane shi wannan yanzu ne da ya ga mutane sun fara nuna ƙasar Faransa da yatsa, yanzu ne lokacin ne yake cewa a kawo mai goyon baya. Goyon baya na ma'aikantan mu ai shina da su duka waɗannan ma'aikantan na ƙasar biyar na Sahel waɗanda suke ciki duk suna goyon bayan Faransa. Al'umma sai ta fara cewa bata gane ba, in bata gane ba kuma ya kamata a kwatanta ma al'umma me yasa ake yin hakan, me yasa ake kai hari ƙasar Faransa da ita da kayanta kuma ta zo don hakan, kuma da waccan kungiya ta MINUSMA sun zo don hakan. To da me abin yake faruwa? Idan yana faruwa kenan da lauje cikin naɗi.
To menene
abin da kake gani? Wato marmadin ido ne da kwalli ƙasar Faransa take yi, saboda ta fara ganin mutane sun fara gano nuhinta.
To menene mafita a wannan yakin?
Mafita shine na ɗaya, wato sojawan mu na mu na kanmu na ainihi su zamanto su ne bakin daga, ba su iya zama bakin daga har wa sai in mun gama ƙarfi waɗannan ƙasashen biyar na Sahel duka gaba ɗaya mu gama ƙarfi, ya zamanto a ce muna da bataliyar soja kuma shugaban sojan ya zamanto ɗaya ne, biyu kenan. Na uku shine cewa jari wanda ƙasashen mu ke keɗewa ta yanayin tsaro, jarin nan shi kai fagen daga bakin fagen daga can inda sojan namu suke, ya zamanto hankalin su ya koma waje ɗaya. Na hudu shine cewa duka ƴan ƙasashen Sahel kin nan duk inda suke, kowa ya kawo goyon bayan shi zuwa ga waɗannan sojan, su sojan su ce cewa al'umma ba gwamnatoci ba, al'umma tana bayar da su da sakan haka. Na biyar shine cewa idan waɗannan kin da suka ce sun zo don su taya mu in dai da muna hucci ne suka zo su kamar abin da mu muke nan muna hange to ya kamata a ce a sauya wato idan ya zamanto kana daka dakan ka baya badawa to ya kamata a ce ka sauya yau akwai kasashe da yawa wadanda ya zamanto in aka kira suna iya su taimaka saboda abin ya gama duniya gaba daya wato sai su zo su taimaka yadda irin waɗannan abin da suke yi su taimaka mu samu mu ci kan wannan abu amma akwai wuya muddin ba wa'annan ababen aka yi ba
Profesa Abube zama wa malami a jami'ar Europe kenan na kasar Senegal ta yanzu kuma sai mu shakata da wannan wakar da ke zuwa tuna baya roko da fata an shakata da wannan wakar sai dai kada shafa wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu karfe 2 ne da minti 13 na dare ga kuma shirin mu na gaba
Masarare assalamu alaikum a shirin ne za mu yi fitar wasu daga cikin batutuwa da muka kawo muku a wannan shiri na darshin tayi cikin shekarar da muke ban kwana da ita sunana Mahmud Ibrahim daga karshen watan Disamba bara zuwa makon karshe na watan Janairun wannan shekara ta 2019 da muke ban kwana da ita wato lokacin da ake shirye-shiryen tinkarar babban zabe a Najeriya muka kawo mu saurare jerin tattaunawar mu da masana akan abin da su masanan suke kira siyasar tattalin arziki da kuma yadda za a yi ta aikace
yadda ake aiwatar da shi ko kuma ake aikata shi aikace shine dukkanin wasu abubuwa da suka shafi tattalin arziki da rayuwar dan adam masu rike da mataki madafin iko ne suke yin sa saboda haka shi kansa tattalin arziki din da kuma akalarsa tana hannun masu rike da madafin iko su suke zama da masana din su wanda za su taya su da wanda za su tsara musu suke tsara yadda tattalin arzikin zai tafi shi yasa ake ganin cewa ingancin wa masu da rike da madafin iko din yakan taimaka a samu ingantaccen wato tattalin arziki idan kuma ba su da inganci to kuma haka zalika shi ma tattalin arzikin sai zama ne ya samu na kaso saboda ba su da fasahar da dabarar da za su tafiyar da tattalin arzikin kasa din wato har ya kasance jama'a sun amfana to a aikatance su suke fitar da tsari na tattalin arziki su masu rike da banawoyi ko da a ce ba su da sani din su za su nemo masu sani su fadai a su hadu su biyun wannan ya fada abin da yake so shi kuma wannan ya fadi yadda za a aiwatar sannan ya kasance an aikata shi a aikace so da ka aikace policy din shine yake tabbatar da wanzuwar tattalin arziki ta hanyar shugabanni
a fage na ilimin siyasa da kimiyyar ta misali shi talaka mai zabe misali sa sharadin sa na ya zama siyasar sa ta zama tattalin arziki ce
eh abin da dama ya kamata kenan duk lokacin da wato za a zabi shugabanni din ya kasance an tsaya an dubi meye abin da ake bukata daga wajen su ko mu a halin yanzu da muke ciki a wannan kasa a wannan yanki namu din babban matsalar mu din a halin yanzu tattalin arziki ce da kuma koda tsaro ka dauko shi kansa ai yana na kasar da tattalin arziki so daga kamata ya ace lokacin da za a zabi shugabanni din a tsaya a tsefe a duba a ga cewa meye manufofin su na tattalin arziki da kuma ya kasance wannan shine madubin da za a hange su kuma shine abin da za a dora musu a nuna shine bukatuwar al'umma cewa su dora jama'a akan gwadabin da zai sa tattalin arzikin su ya karu idan babu wannan to zai kasance cewa an ba da zango ne sun ji sun yi sun kai karshen zangon su ba tare da an samu wani alfanu ba so da haka abu ne mai muhimmanci tattalin arziki din nan ya kasance yana daya daga cikin abin da ake dubawa a ma'aunin nagartar wanda za a zaba a bashi madafin iko domin idan bai san su ba kuma idan bai dauko wanda suka sani sun taya shi ba to za a shekara hudu ne shi tattalin arzikin wadanda suka yi zaben bai karu ba kuma ba su amfana da wannan zaben da suka yi ba
Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan guda cikin bakin da muka tattauna wannan batu da su a wannan fili masu rare a cikin watan Mayu na wannan shekarar wato lokacin da ake daure damarar rantsar da shugabannin da aka zaba a matakin tarayya da jihohi wannan fili na da rashin canyi ya shirya wata tattaunawa da ƙwararru a fagen tattalin arziki da siyasa game da makomar tattalin arzikin lardin arewacin Najeriya da kuma irin gudunmuwar da gwamnonin arewan za su iya bayarwa wajen fitar da ai daga rogo Dr. Lawan Habib Yahaya masanin tattalin arziki shine ya fara tsokaci game da yanayi da kuma halin da tattalin arzikin arewa yake ciki
shi in ka tsaya ka kalle shi da kalma da tattalin arzikin arewa za ka ce wahala ce a cikin wadata me wahala a cikin wadata saboda Allah cikin ikonsa da rahamarsa babu wata kasa a arewa babu wata jaha babu wani loko ko sako da Allah bai samu wata albarka ba ta tattalin arziki abu guda daya abu kowace jaha guda daya za ta iya rike sauran jahohi na arewa
na arewa 19
kwarai kuwa to amma me yake faruwa shine waɗannan arzikin da Allah yi mana ko dai waɗansu daga ƙasar waje su zo su ɗiba da sani ba sani saboda rashin doka ko kuma a'a makotanmu da su suke da tunani suka san yadda za su yi suka ga yadda duniya take tafiya su zo su lallaba musu san yadda za su yi ko su kafa kamfanoninsu ko su turo jama'a su ɗiba su fita da su can su sana'antar da su su dawo mana da shi mu siya saboda haka mu muna cikin talauci da wahala amma kuma muna kan kaza ne akan dani waɗansu kuma suna ɗiban arzikin suna raya tattalin arzikin jihohinsu da waɗansu ƙasashe ma kuma babban abin da ya kawo wannan shine wato idan baka samu abin da ake kira haɗin kan shugabanni ba wai kawai gwamnati ba matsalar babban matsalar arewa shine babu wani mutum guda ɗaya ko wata ƙungiya guda ɗaya ko wani group na waɗansu masana guda ɗaya ko na waɗansu wato dattijai da ike da girma da mutunci da karamcin da zai ce kai bari ko ku ku yi kaza idan da muna da wannan to za mu samu tattalin arziki manhajar tattalin arziki ta bai daya kamar yadda ɗan uwanmu southwest suke da shi ƙasashen yarabawa kusan a Najeriya sun fi kowa wannan tunanin gaba ɗayansu suna da wata manhaja wanda idan ka tsaya ka kalle ta kusan kowace jaha tana da wannan kuma suna da waɗanda za su yi magana duk rigima su kuma suna da wani abu da suka wato suka tanada da suka sa a gaban su to idan ba wannan tunanin ne ya fara zuwa kan mu ba mukai tunanin yadda za mu iya kawar da babban matsalar mu da ta shi kuma ta rungusa mu wato rashin zaman lafiya sannan bala'i na biyu da irin zuwa wanda dama ya dade wanda shi su saddauna suka gina arewa ta cigaba ilimi da kasuwanci
masurare bakonmu na biyu a zauren tattauna wannan batu a wancan lokaci shine daga Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero Kano kuma ya fayyace rawar da gwamnonin arewa ka iya takawa domin getta al'amura
wato a ilimance da kuma a hankalce gwamnonin arewa da kamata yi a ce su san matsalolin arewa gaba daya ba jiha daidai ku ba sannan su san wato tattalin arzikin Najeriya gaba daya sannan su kalli wato yankin Afirka maso yamma ita ce West Africa ko yawa yankin inda ake cewa Afirka ta yamma wato da makwabtanta wanda a yaren turanci ake cewa Sahelian region wato nan ya kamata su kalla su san yadda za su tsara wato shirye-shirye da tsare-tsare na gwamnati ta yadda wato za su magance matsalolin da suke addabar al'umma a wannan gurin domin matsalolin da suke addabar al'umma kowace ɗaya ka daga zaka tarar ba wai a jiha kaza take kawai ba a'a a wannan yankin take gaba daya na Afirka ta yamma sai dai kawai wasu guraren su fi guraren samun sauki sannan kuma wasu guraren daukan matakai na samun wannan saukin to haka ya kamata to amma a gaskiya Mahmud ba na san na ce na fidda tsammani da rahamar Ubangiji amma zai wahala gwamnonin arewa su haka saboda abin da ga fahimta ta da su kowane gwamna kawai jiharsa kadai ya sa a gaba kai ba ma fahimta ta ba ce wannan akwai gwamnan da karara aka tunkare shi ina da cikakken bayani da hujja na shawarar yadda za a samar da haɗin kai a arewacin Najeriya a yi wasu abubuwa tare ya ce shi a rabu da shi jiharsa ce ta dame shi sannan kada maka akwai gwamnan da na san rikici ya barke a jiharsa wani gwamnan ya dinka neman sa ya yi masa waya ya kira shi yace ya fi sau shirin masaki ya ki daga wayarsa kuma abinda yake kokari su haɗu su tsare yaya za a yi a dakile wannan rikicin don kada ya yaku amma ya ki yadda ya daga wayarsa har sai da wato rikici ya barke a ita ma ɗaya jihar aka ɗauki ana aka fara ɗaukar matakin ramuwa akan yancin jihar da rikicin farko ifara tashi sannan kuma izo ike neman sa to in haka za su ci gaba da tafiya sai ka ce baka san ranar da za su yi wannan abin da kake yi
ba ga karbi ne ne kudin ka in kuma ka ta ji ka je wa to ka ka ce da hanya mai kyau wanda kai wa sai ya ji dadi kai da kai kai ma ka ji dadi in ka ka ce da hanya mai kyau
masu rarrai karshen shirin da rashin ta yi nau kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu da za mu kawo bitar karin wasu daga cikin al'amuran da kuka ci ta cikin shirin a shekarar nan ta 2019 da muke ban kwana da ita yanzu a madadin bakinmu da kuka ji muryoyinsu wato da Sa'idu Ahmad Dukawa da Dr. Lawan Habib Yahaya kana da Malam Kabiru Sa'idu Sufi Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
Mujeng do kya da da, mujeng do kya da da, kaza na puma kahu ta ta, kaisu na ni, kanda ba duki, kaisu na ni, ang apokalwa, ende kaniya kada, kaka 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 kaka
Allah a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana.
Assalamu alaikum sashin Hausan Radio America. Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Nigeria. To zan yi amfani da wannan dama game da bayanin da hukumomin Nigeria suka yi cewa akwai mutane matasa kimanin mutum miliyan 100 waɗanda ba su da aiki. Kuma sai gashi yau an ce majalisar ainihin dokokin Nigeria ta ware kimanin miliyan 37 domin gyaran majalisa. To ta yaya za a samu zaman lafiya a ƙasar Nigeria sama da mutum miliyan 100 ba su da aiki? Dole ne a ci gaba da aikata ayyuka marasa kyau a ƙasar nan. To yana da kyau a ce an sama matasa aiki, kuma a doka tana aiki a kan dukkanin wanda ya aikata ainihin laifi, ba a so laifi da dambura ba.
Assalamu alaikum daga Amurka, daga Alhaji Manero dan uwa mai al da cikin garin Jigawa. Ina kira shugaban kasar Niger Muhammadu Yusuf da makocin shi da kuma na Kamaru da na Chad da na Nigeria. To wallahi duk abin da kasashen Faransa da Ingila da Amerika sun ka haddasa ga Afirka, wallahi kuna da labari. Kun sani wallahi duk da general wanda ya kai general ya san abin da waɗannan kasashe sun ka haddasa da kawa da su ban musulmi ba da kirista ba kan dukiyoyin da Allah ya koya muku Afirka, ko kuma su tsaya kullum kan aikin da kuka yi taimaki al'ummarku. Kun bar su daga la'ayar IC da kidnapping da Boko Haram da mina da gashi nan dai gashi nan. Ya Allah, wancan damuna hankalin mu Afirka.
Assalamu alaikum sashin Hausa na Murya Amerika. Sunana Sani Balak da ke guri a jihar Yobe Najeriya. Ina kira da shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Mawaƙin majalisa da aka ce za a yi biliyan 37 ga sauro yana damun talakawan Najeriya. Gaskiya ake so a yi kashin sauro mana a Najeriya, wanda talakawa suna cikin damuwa ga talauci da yake damun mutane ga tsadar rayuwa. A ce za a zo a gyara majalisa.
Kuma da Allah sai a ci gaba da aiko mana sakonni. Yanzu kuma ga Murtala sake dawowa da labarai a takaice.
To baba, Prime Minister India Narendra Modi ya maida martanin kariya akan da'awar masu sukar sabuwar dokar zama dan kasa da suke zargin nuna wariya ne ga musulmai a wani gangami a New Delhi a daidai lokacin da ake ci gaba da zanga-zanga a kasar. Dubban yan kasar Iraki ne suka mamaye tituna a jiya Lahadi kafin wa'adin karfe 12 na dare na bada sanarwar nadin sabon Prime Minister rikon kwariya. Zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati ta karaɗe birnin Bagadaza da kuma yankin kudu mai rinjayen mabiya akidar Shi'a tun a watan Oktoba, inda suke bore akan cin hanci da rashawa da rashin ayyukan kirta rayuwar al'umma da kuma rashin aikin yi. An rufe rumfunan zaɓe a ƙasar Croatia da yammacin jiya Lahadi bayan kammala zaɓen shugaban ƙasa da ba ɗan takarda ake zaton ya lashe shi kai tsaye. Masu shiri akan lamuran siyasa da hasashen cewa za a gudanar da zaɓen yada ƙanin wani nan da makonni biyu masu zuwa. Duk da yake bayan rufe rumfunan zaɓen, sakamakon na nuna tsohon Prime Minister Zoran Milanovic ne ke kan gaba da rata 'yar ƙalilan. Kasar Sudan za ta bude bincike akan laifukan da jami'an gwamnatin hamɓararren shugaba Umar al-Bashir suka aikata a yankin Darfur.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen wato shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can da la'asariya za ji wasu abokan aikinmu da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a duk sashen Hausa da Murya Amurka, musamman ma shi Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka min muka gabatar da wannan shirin, da wanda ya shirya wato ya bada umarni Solomon Abuke nan, sai wanda wato injiniya mu na wannan hantsin Jimmy Cook. Baba Yakub Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Sai anjima, assalamu alaikum.